ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم الخميس ترى دعوة رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ده شكرا دبو ايدا تريه دو دا أربعين دا بقي wanda ya yi daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2026. Muna wannan majalisi na takwas kenan, na tara ko majalisi na tara a cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baqara. Darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 87, aya ta 87 za mu tashi akan aya ta 88.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
نعم. بيان الله من أوكتين سركي يا إيمان بيان هدنغني دا أبن ديشا في سوة النن الأمة نيهودا و da kuma irin munanan halayensu da munanan ɗabi'unsu. Sai a nan wannan ayar Allah ya kawo mana wata daga cikin shubuhohi ko hujjoji da suke ƙoƙarin amfani da shi domin su kare kansu daga ƙin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Domin duk wanda yake aikata wani aiki na ɓanna kowane iri ne, yana ƙoƙarin ya ga cewa yana da wani abu na kariya, ko da wannan abin ba abin lura ba ne, ko da wannan abin ba abin a kalle shi ba ne, zai yi ƙoƙarin ya ga cewa yana da wata kariya wadda yake kare kanshi da ita. Bayan Allah ya faɗa mana abin da suka yi, cewa bayan Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sun ƙaryata shi, sun ƙi karɓan abin da ya zo da shi. Ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Yanzu haka za ku zauna duk inda aka zo muku da abin da bai dace da son zuciyarku ba, sai ku ce ƙarya ne, ku ƙaryata wanda ya zo da shi, ko kuma ku yi ƙoƙarin cutar da wanda ya zo da shi. Ana kuna so duk abin da za a zo da shi sai abin da ya dace da son zuciyarku, sai abin da ya daidai da ra'ayinku shi ne abin da za a zo muku da shi, kuma shi ne za ku karɓa. In aka saɓa haka ba za ku karɓa ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalu, sai suke cewa ko sun ce su Yahudawa ɗin, qulubuna ghulfun, zuciyarmu kullalliya ce, ko kuma zuciyarmu mazibi ne, kamar yadda waɗansu malamai suka fassara wannan ma'anonin. suna cewa zuciyarmu kullalliya ce ko zuciyarmu mazibi ce, bal sai Allah ya ce ƙarya suke yi, ya ƙaryata wannan abin da suke faɗa aka yi izram, cewa abin da suke faɗa ɗin nan ba haka ba ne. Menene abin da yake haƙiƙanin al’amari? Shine la'anahumullahu bikufrihim, Allah ne ya la'ance su ya tsine musu albarka, bikufrihim saboda kafircin da suke da shi. Wannan kafircin shine sanadin da ya sa Allah ya la'ance su, ba wai zuciyarsu ba ce kullalliyar zuciya, ko kuma zuciyarsu ce buɗaɗɗiya wadda take mazibi na ilimi, a'a mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su saboda wannan kafircin da suka aikata. Malamai sun fassara ma'anar qulubuna ghulf da ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko shine wanda suka ce ma'anar shi qulubuna mughshatun bi aghdiya ko mughshatun bi aghdiya, ma'ana zuciyarmu kaman an lullube ta ne da wani malullubi, kaman an sa wani abu an kulle ta an lullube ta, da aka ba wani abu da yake shiga ciki wanda muke fahimta muke ganewa, da aka mu zuciyarmu ta zama kullalliyar zuciya, duk abin da za ka yi na da'awa da duk wa'azin da za ka yi wannan ba zai iya yin tasiri a cikin zuciyarmu ba. Shine ma'anar wa qalu qulubuna ghulf, mana duk da'awar da manzon Allah zai yi da'awar shi ba za ta iya yin tasiri a zuciyarsu ba. Me yasa? Saboda zuciyarsu an riga an kulle musu ita, ba wani abu da za a iya tusawa a ciki yayi tasiri a zuciyar. Shine abin da suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mana zuciyarmu a kulle take, lan nata'athara bi da'wati, ba za mu tasirantu da da'awarka ba kwata kwata, mana da kai da'awar da kakkai duka ɗaya ne ba za ta yi mana tasiri ba. Waɗansu kuma suka ce abinda suke nufi da qulubuna ghulf shine qulubuna aw'iyatun lil ilmi, mu zukatanmu ai mazibi ne na ilimi, mun zama masu ilimi ne, malamai ne masu ilimi, zukatanmu sun daɗe da ɗaukan ilimi. To amma fa ma baluha la tafhamu anka, me yasa zuciyarmu ba ta fahimtar abinda kake yi? In dai abin da kake yi ilimi ne, wahayi ne, annabta ne, to mu zukatanmu a cike suke da ilimi, mun ji ilimi na annabawa daban-daban, ya za ya a ce kai ilimin da ka zo da shi annabta ne, sannan kuma a ce zukatanmu ba sa fahimtar wannan abu? Da haka kenan, tunda zuciyarmu ba ta fahimta, wannan ya nuna abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne. Saboda zukatanmu mu sun saba da karɓar wahayi, sun saba da karɓar gaskiya, amma kuma kai abin da ka zo da shi ba sa karɓa. Wannan kaman dalili ne akan cewa da suke nuna cewa abin da manzon Allah ya zo da shi ba gaskiya ba ne. Tunda da gaskiya ne, suna da awar su ne annabawa mafi yawa suka zo a cikinsu, da ya za ya a ce sun fahimci bayanan annabawan da suka wuce, amma kuma wannan da ya zo su sun kasa fahimtar shi. Da haka wannan ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi ba ilimi ba ne. Shi ne ma'anar wa qalu qulubuna ghul, a ma'ana ta biyu kenan. Ma'ana ta uku suka ce wa qalu qulubuna ghul, suna nufin qulubuna mamlu'atan ilman, zukatanmu a cike suke da ilimi. Da haka ba ma buƙatar a zo mana da wani sabon abu da za a zuba mana a cikin zukatanmu. Da haka mu mun kai matuƙa mun gama, ba ma buƙatar ilimin wani, ba ma buƙatar wani ya zo mana da wani ilimi da da'awar annabta. Da haka zukatanmu sun riga sun gama cika. Da haka in abu ya cika yana iya ɗaukan ƙari, ba zai iya ɗaukan ƙari ba. Da haka suke cewa qulubuna ghulfun, zukatanmu sun cika da ilimi. Da haka ba za mu iya ɗaukan wani abu daban wanda ba shi ba. Waɗannan su ne ma'anoni guda uku da malamai suka fassara wannan ayar da shi. Ko dai suna nufin zukatansu suna rufe, haka ba za su iya ba za a iya shigar da wani abu sabo ba ko kuma suna nufin zukatansu mazubi ne na ilimi sun saba da ilmomi da yawa ya za a zo da wannan ilimin a ce annabta ne kuma ba sa ganewa ko kuma ya zama abinda suke nufi shine zukatansu sun riga sun gama cika da ilimi dan haka ba sa buƙatar ba za su iya ɗaukan wani sabon ilimi ko wani sabon karatu ba الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يانا سوى مغانا مسي إنغانتي أنن شيني أفسر راشد قول دا أكثر ما لمن تفسيري سكت فأكي شيني فسر وادا سوى زكاة مباسا فهمتر أبند كذودش داك باما فهمتر أبند كي فلا شينن زكاة مقارفسك دك أبند كي باما فهمتا kuma mu muna da ilimin da ba za mu fahimci abin da kake kazo da shi ba inda abin da kazo da shi gaskiya ne da mu ne kenan farkon waɗanda za su fara fahimta shi suke nufi da qulubuna wulf ma'ana zukatan mu suna da rufi suna rufe haka ba a iya shigar da wani abu a ciki shi ne sai ya zama daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب suke cewa mu ai wa qalu qulubuna fi akinna zukatan mu suna cikin wani marfi ne wanda an rufe su da aka ba ma fahimtar abin da kake faɗa shine daidai da wa qalu qulubuna qul da aka zukatan a rufe suke kunnuwan a toshe suke ba ma jin abin da kake faɗa ba kuma ma fahimtar abinda kake cewa shine ma'anar qulubuna qul daka wannan shine abinda yake daidai kamar yanda Allah madaukakin sarki ya bada amsa bayan wannan magana da suka faɗa Allah ya ce balla anahumullahu bikufrihi daka wannan abinda suke faɗa ba haka bane ƙarya suke yi ba wani rufi da aka kulla zuciyarsu ba wani ilimi da suke da shi wanda yafi wanda aka zo musu da shi abinda yasa suke jin haka la'anahumullahu bi la'anci su ne Allah ya tsine musu saboda kafircin da suka yi suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kafircin da suka yi sai Allah ya la'ance su da haka suka ji zuciyarsu ba ta iya karban abinda yake na gaskiya domin la'anta shine Allah ya nesantar da kai daga rahamar shi dakan Allah ya nesantar da kai daga rahama to duk wani abu wanda yake sababi ne na rahamar ma ba za ka rinka ganewa ba ba za ka rinka fahimta ba domin yanzu akwai wanda ya nisa daga rahamar Allah duk yadda za a karanta mai alqur'ani ba zai fahimta ba ba zai gane ba saboda Allah ya nesanta shi daga rahamar Allah to haka suma Allah ya la'ance su ne saboda kafircin da suka yi da suka kafirce sai Allah ya la'ance su da ya la'ance su sai zama zukatansu ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya ganewa da haka su da kansu suke yi ma kansu ikrari da cewa qulubuna ghul zukatanmu suna kullani sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun faƙalilan ma yu'minu Allah ya yi bayani a waccan gabar sababin da ya sa suke nisantar gaskiya ɗin sababin da ya sa suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sababin da ya sa suka ƙi fahimtar alƙur'anin da manzon Allah ya zo da shi shine la'antar da Allah ya yi musu kuma aka faɗi sababin la'antar me ya sa aka la'ance su saboda sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minu kadan ƙwarai suke yin imani kadan ne ƙwarai suke yin imani a nan cewa kadan ƙwarai suke yin imani malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku dangane da abin da ake nufi da fa qalilan ma yu'minu walansu malamai suka ce shi qalilan dinnan sifa ce ta imanin, sifa ce ta shi imanin karan kanshi, sai ya zama fa qalilan ma yu'minun, ana nufin ba sa yin imani sai imani dan kadan, ma'ana imanin su imani ne dan kadan, shine qalilan ma yu'minun, sai ya zama sifa sai ta yu'minu imani din ita qalilan, daga sai ya zama ma'anar shi imanin su dan kadan ne ba shi da yawa. Me yasa aka ce imanin su dan kadan ne ba shi da yawa? Shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'd, suna yi imani da wani bangare kuma suna kafirce ma wani bangare na littafin da Allah ya saukar musu, kenan imanin su kadan ne ba imani da yawa suke da shi ba. Haka kuma sun yi imani da wasu annabawan sun kafirce ma wasu annabawan, da haka imanin su har ila yau dan kadan ne. Sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar tashin alkiyama, amma ba su yi imani da annabi Isa ba, ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, ba kuma su yi imani da alqur'ani ba. Da haka imanin su dan kadan ne, da haka shine ma'anar fa qalilan ma yu'minun, da haka kadan ne suke, kadan kwarai ne imanin su. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, shi qalilan din sifa ce ta mu'minin, shi mai imanin, ma'ana fa qalilan ma yu'minun, yan kadan ne a cikin ku suke yin imani, ma'ana a cikin yahudawan yan kadan ne suke yin imani, shine ma'anar qalilan ma yu'minun, ma'ana ba a samun su da yawa su yi imani, kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaiɗaiku a ciki aka samu suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To haka kuma a kowane zamani, da haka yan kadan ne kwarai suke yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine fa qalilan ma yu'minu. Kauli na uku, waɗansu kuma suka ce a'a, abinda ake nufi da fa qalilan ma yu'minu shine la yu'minuna aslan, kwata kwata ma ba za su yi imani ba, shine ma'anar fa qalilan ma yu'minu. Suka ce wannan usulubi ne na larabci a wurin magana, a ce qalilan ma yu'min, ma'ana ma kana yu'minu aslan, kwata kwata ma baya yin imani. Kamar yadda suke cewa marartu bi ardin qallama tunbit, na zo na samu wata ƙasa ko wani yanayin ƙasa a wuri wanda da ƙyar take tsuro da tsuro. Abinda suke nufi wannan nau'in ƙasar ba ta tsirar da tsuro gaba ɗaya. Suka ce to irin wannan usulubin ne aka yi amfani da shi a nan, aka ce fa qalilan ma yu'minun, ana nufin kwata kwata ba za su yi imani ba, ko kwata kwata ba sa yin imani, aka kore musu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya. Wannan ƙaunin na ƙarshe shine abinda Sheikhul Mufassirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akan cewa shine ƙauli mafi rinjaye, ana an kore musu imanin ne gaba ɗaya, cewa kwata kwata ba za su yi imani ba. Da haka wannan ayar da ayar da ta gabata da ayoyin da suka gabata a baya sun lissafa mana wasu abubuwa ko wasu aibuka na su bani Isra'il da irin laifuffukan da suka yi tun daga lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da su, suka saba alkawuran da Allah ya ɗauka da nau'o'in alkawuran, sannan aka yi magana akan abubuwan da aka umarce su da waɗanda aka hana su, da yadda kuma duka suka zo suka sake keta waɗannan umarnin da wannan hanin. Sannan aka zo aka faɗa mana irin yadda suke bin san rai da san zuciya a cikin al'amuransu, sannan aka faɗa mana irin waɗannan maganganun na uzurori da suke bayarwa wa qalu qulubuna ghul. To waɗannan abubuwan gaba ɗaya su ne Allah madaukakin sarki ya tattara mana a faɗin Allah maɗaukakin sarki فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل تلاتي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا التي سبود بما نقضهم ميثاقهم وروري القورا ألا دسكي كيني أبو واند آيوين دسكوتي أباسك فتامنا وكفرهم بآيات الله da kuma kafirce ma ayoyin Allah da suke yi sai da suka ƙaryata manzon Allah suka kuma kafirce ma annabtar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kufrihim bi ayatillah sannan wa qawlihim wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq da kisan annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba shine fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna da yadda suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba sannan wa qawlihim qulubuna ghul da kuma wannan uzurin da suke bayarwa suna cewa zukatanmu suna kulle ba ma fahimtar abin da kazo da shi wayannan duka sune abubuwan da ayoyin nan duka suka jero mana sune abinda wannan ayar ta suratul nisa'i Allah ya tattara mana su gaba daya a wuri daya sai Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufri Allah ya toshe zuciyar ta su ne saboda kafircin da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila da haka ba za su yi imani ba sai dan kadan shi ma anan fala yu'minuna illa qalila ko dai ya zama ba za su yi imani ba sai yan kadan daga cikin su ko kuma ya zama fala yu'minuna illa qalilan ba za su yi imani ba sai imani dan kadan sun dan yi imani da wasu abubuwa na at-taura sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin al-qiyama shine fala yu'minuna illa qalilan kamar yadda illa qalilan yake a wannan ayar to haka shi ma a can fala yu'minuna illa qalilan ko kuma ya zama kwata-kwata ma ba za su yi imani ba kamar yadda wancan uslubin ya gabata wanda al-imam Abu Ja'far ibn Jarir ya rinjayar da haka wannan ayar ta suratul nisa ta tattara mana waɗannan ayoyin gaba ɗaya kusan ayoyi nawa kusan ayoyi guda bakwai ko takwas ta tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ta rufe mana da abinda waɗannan ayoyin suka rufe da shi anan an ce bal la'anahumullahu bi kufrihim atan an ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim anan an ce Allah ya la'ance su ne ya tsine musu saboda kafircin su atan kuma an ce Allah ya toshe zukatan su ne saboda kafircin su duka dai yana nuna sababin guda ɗaya ne shine kafirci da suka yi kafircin shi ya haifar da toshe zukatan kuma kafircin shi ya haifar da la'antar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu da haka wannan shi ne abinda wannan aya take nufi
walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
نعم الله ما لو كنت سركيتي ولما جاءهم كتاب هل ينزلي أنا مغنى أكنسو بني إسرائيل bayan duk waɗancan miyagun ayyukan da miyagun laifukan da suka aikata walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah wanda littafi ake nufi a nan shine alqur'ani bayan duk sun gama waɗancan abubuwan da suka yi kuma sai ga littafi ya zo musu daga wurin Allah shine alqur'ani Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da littafin Allah kamar yadda annabi Musa ya zo musu da at-taura shi wannan littafin da aka zo musu da shi daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum, yana gasgata abin da yake da yake hannun su, abin da suke da shi. Menene abin da suke da shi? Shine at-taura, littafin da aka zo musu daga wurin Allah bai saba ma abin da yake hannun su na at-taura ba. An zo musu da abin da gasgata abin da yake cikin at-taura din yake yi. Wa kanu, kuma sun kasance min qablu, kafin a zo musu da wannan littafin na Al-Qur'ani, kafin zuwan Al-Qur'anin, sun kasance yastafihuna ala alladhina kafaru, suna neman nasarar Allah akan waɗanda suka kafirce ma Allah, su ne mushrikan Larabawa. Suna neman zuwan shi ya zama musu sababi na nasarar Allah akan mushrikai. Shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu, lokacin da abinda suka sani din suke jiran zuwan shi ya zo, lokacin da ya zo musu kafaru bihi, sai suka kafirce mishi. Da suna jira suna roƙon su samu nasara da zuwan shi akan kafirai, to amma lokacin da abin ya zo musu wanda suke nema, wanda suke jira, kafaru bihi, sai suka kafirce mishi. Fala'anatullahi alal kafirin, la'antar Allah ta tabbata akan kafirai. A nan Allah ya ba da labarin cewa littafi ya zo musu. Wannan littafi a nan, wanda ittifaƙin malaman tafsiri shine Al-Qur'ani. Daga lokacin da Al-Qur'ani ya zo musu min indillahi, kuma Qur'anin daga wurin Allah yake, ba manzon Allah ne ya kirkiri littafin ya zo da shi ba, littafi ne daga wurin Allah. Kamar yadda at-taura da injila da suke rike da su, su ma daga wurin Allah suke. Kuma littafi ne musaddiqun lima ma'ahum, yana gasgata abin da yake suke tare da shi. Abin da yake wurin su na littafi bai saba ma abin da aka zo da shi ba, domin al-musaddiq shine al-mukhbiru bi sidqi ghairihi, wanda yake bada labarin gaskiyar wani shi. Kenan kaman Al-Qur'anin ya zo ne ya bada labarin cewa at-taura din gaskiya ce, haka kuma injila din gaskiya ne. Da haka sai Al-Qur'anin ya zama musaddiq, mai gaskatawa ga wayancan littattafan da suka gabata. Kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil, Allah ya saukar maka littafi domin ya zama mai gasgata abin da ya gabace shi na littattafai na daga at-taura da injila. Al-Qur'ani ya zo ya zama ne musaddiqan, mai gasgatawa gare su, ba mai ƙaryata littattafan ya ce ba littattafan Allah ba ne, a'a ya zo ne ya gasgata su. Shi yasa Allah yake kiran ahlul kitabi gaba ɗaya da cewa su yi imani da abinda manzon Allah ya zo da shi, saboda abinda ya zo da shi yana gasgata abinda suke rike da shi. Ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan, ya ku waɗanda aka ba su littafi, Yahudawa da Nasara, ku yi imani da abinda muka saukar. Abinda muka saukar din nan Allah ya ce musaddiqan lima ma'akum, yana gasgata abin da kuke rike da shi na littafi, babu cin karo da shi, babu saɓani akan abin da yake ɗauke da shi. Abin da ake nufi da gasgata abin da yake cikin littattafan da suka gabata, ma'anarci shine Al-Qur'ani ya ƙunshi duk abin da annabawa suka zo da shi, abubuwan da annabawa suka zo da shi na tauhidi, shi ma Al-Qur'ani ya ƙunshi wannan. Sannan al-fada'il, abubuwa na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye, shi ma Al-Qur'ani ya ƙunshi wannan. Sannan abin da ya shafi ƙasas, ƙissoshi da annabawa suke kawowa a cikin littattafansu na labaran abubuwan da suka gabata da abubuwan da za su zo, to haka shi ma Al-Qur'ani ya ƙunshi wannan. Da haka Al-Qur'ani duka musaddiqan ne lima bayne dai shine ma'anar mai gaskatawa da littattafan da suka gabata yazo da abubuwan da suke dauke da shi duk wani hali na kwarai da dabi'a mai kyau da littattafan suke kira zuwa gare su alqur'ani ma yana kira zuwa ga wannan haka kuma duk wani labarai da littattafan suke kawowa alqur'ani yazo da wanda yafi wannan to haka kuma duk abin da ya shafi alwa'd wal wa'id alqawarin Allah da gargadin Allah da yake cikin wadancan littattafan to su ne dai alqur'ani yazo da su da haka qur'ani ya zama musaddiqan lima bayne dai amma ana iya samun cin sham bamban abin da ya shafi hukunce a ce a yi kaza a nan a nan kuma a ce an haramta kaza ma'anan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha kaga ana iya shafa wani hukunci a shafa wata dokar wani abin haramun ne a halatta shi a nan wani abin halal ne a haramta shi a nan kamar yadda annabi isa alaihi salam ya faɗa musu wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo in halatta muku wani bangare na abin da aka haramta muku to wannan duka yana cikin musaddiqan lima bayne yadai baya nuna cin karo wannan canza hukunci ne canza hukunci daban kuma ƙaryata abin da yake cikin littafi daban littafin da yazo baya ƙaryata wanda ya gabata a yana ƙarfafa shi ne ya gaskata shi ya tabbatar da cewa littafi ne na Allah domin ita kanta kamanceceniyar wancan littafin yazo wannan ma yazo sannan a ga abubuwan da suke ciki sun yi kama da juna to dalili ne wanda yake gaskata cewa waɗannan littattafan gaba ɗaya daga masdari ɗaya suke in dai kun yarda at-taura littafin Allah ne injila littafin Allah ne kuma ga alqur'ani yazo sai kuka ga abin da yazo da shi kuma yana gaskata abin da yake cikin waɗantan kuma shi wannan annabin wanda ya zo da alqur'ani bai taɓa yin karatu ba kuma bai taɓa koyon wani abu na ilimi a wurin wani ba to wannan zai tabbatar muku da cewa eh lallai shi ma wannan abin da ya zo da shi daga wurin wanda annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi ya samu saboda ya zama iri ɗaya bai ci karo da juna ba shi yasa da yawa za mu ji Allah yana yawan maimaita wannan ya kafa musu hujja da shi ta musaddiqan lima ma'akum wannan alqur'anin yana gaskata abin da yake kuke rike da shi in ya gaskata abin da kuke rike da shi yana zama iri daya to ya nuna a wuri daya aka samu su in dai za ku yi imani da wancan to dole ku yi imani da wannan idan za ku kafirce ma wannan kuma to ya kamata wancan ma ku kafirce mishi saboda duka iri daya ne babu ƙaryata juna a ciki babu kuma cin karo da juna a cikin littattafan shine musaddiqan lima ma'akum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wannan littafin yana gaskata abinda yake tare da su na littattafai waɗansu malamai kuma suka ce musaddiqan lima ma'ahum dinnan abinda ake nufi da ita abinda ya shafi sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana manzon Allah ya zo muku da littafi littafin nan yana gaskata abinda yake tare da ku menene yake tare da su shine bayanin cewa Allah zai aiko manzon Allah a ƙarshen zamani kuma ga irin sifofin da manzon Allah yake da su ga irin abinda zai zo da shi ga irin abin da zai kira mutane zuwa gare shi da haka yanzu manzon Allah ya zo da littafi kuma abin da ya zo da shi din ya gaskata wancan abin da aka faɗa musu na bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wannan shine ma'anar musaddiqan lima ma'ahum kowanne daga cikin waɗannan ma'anonin guda biyu zai ɗauki ma'anar musaddiqan lima ma'ahum domin kowanne yana gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana gasgata abin da yake cikin littattafansu, ko dai ya zama abubuwa na halaye na kwarai da labarai da kissoshi da al-wa'du wal-wa'id, kuma akwai a littafin su yayi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi, ko kuma ya zama ya dai gasgata abin da yake cikin littafin na sifofi da labarai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gashi sun gani a zahiri. Duka wannan zai dauki ma'anar musaddiqul lima ma'ahu. Wa kanu min qablu yastasihuna 'ala alladhina kafaru. Kuma kafin zuwan littafin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun kasance yastasihuna 'ala alladhina kafaru. Al-istiftah shine al-istinsar, bana suna neman nasara, suna neman samun nasara, suna neman su samu nasara. Me ake nufi da suna neman samun nasara? Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine suna goranta ma kafirai mushrikai na Larabawa da shi, cewa duk lokacin da wani abu ya tashi na rigima tsakaninsu da mushrikai, suna cewa zamani ya zo, ma'ana alamomi da aka bamu na zamani duk sun bayyana na zuwan annabin da zai zo na ƙarshen zamani, wanda Allah ya mana alƙawari za mu yaƙe ku da shi, mu kashe ku irin kisan da aka yi ma Adawa da mutanen Irama. Da aka irin wannan kisan shi ne aka ce za mu yi muku idan annabin ƙarshen zamani ya zo. A matsayinsu nawa suke musu wannan magana? A matsayinsu na mushrikai. Da aka shi ne wa kanu min qablu yastafsihuna 'ala alladhina kafaru, kafin zuwan manzon Allah suna neman nasara da zuwan manzon Allah din akan kafirai. Da aka zamanin mu ne yanzu ya kusa zuwa, annabin da aka yi mana alƙawari za mu yi galaba akan ku da shi ya kusa bayyana, dukkan alamomi sun gama tsayawa. Shine wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru, suna istiftahi, suna neman nasara akan kafirai da zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai kuma suka ce yastafihuna, ma'anar shi yatafahhasuna, suna bubbincikawa a cikin kafirai, shine ma'ana yastafihuna 'ala alladhina kafaru, domin suna bibiyan Larabawa da suke zaune da su, suna dubawa suna bincikar su ko an samu wani mutum mai sifa iri kaza da iri kaza, ko kun ga wani yaro an haife shi da sifa iri kaza da iri kaza da iri kaza, shine yastafihuna 'ala alladhina kafaru, mana suna neman bayani, suna bincike a wurin kafirai, suna bincike suna neman bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan manzon Allah din. Shine wa kanu min qablu, ana kafin ya zo suna ta bincike suna neman ina za su same shi, a ina zai bayyana, a ina waɗannan sifofin da suke da su za a gan su. Wannan shine wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a, yastafihuna shine yas'aluna an-nasra 'ala al-mushrikin, suna roƙon nasara akan mushrikai, ma'ana suna roƙon Allah, ya Allah dan annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani ka ba mu nasara akan waɗannan kafiran. Kamar ma'anar shi a bisa wannan ƙaulin, suna tawassali da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan neman nasara da kafirai. Shine wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru, wannan su ne maganganun da malamai suka yi akan wannan ma'anar. Amma abin da ya fi rinjaye, wanda malamai suka fi tafiya a kai, shine yastafihuna 'ala alladhina kafaru, shine suna faɗa ma kafirai cewa annabi ya kusa zuwa. In an yi faɗa da su, an yi galaba a kan su, sai su rinka cewa ai annabin da zai bayyana ya kusa bayyana, wanda za mu ɗauki fansa a kanku, za mu rama wannan al'amarin. Da haka wannan ƙasƙancin da muke ciki kuke wulaƙantar da mu, za mu fita daga wannan kaskancin, za mu zo mu yi galaba a kan ku, za ku koma ku ne kaskantattu. Dakan annabin ya zo mu ne da nasara, shi ne wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru, suna neman nasara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗannan kafiran. Kafiran da ake nufi su ne al-mushrikun, su ne mushrikai da suke zaune tare da su a Madina. Sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu, lokacin da abin da suka sani din, wanda suke ta bincike a kai, suke ƙoƙarin ya bayyana, sun san shi kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suka san ƴaƴansu haka suka san shi. To wannan abin da suka sani din lokacin da ya zo musu, Allah ya ce kafaru bihi, sai suka kafirce mishi. Su suke nuna wa waɗancan su ne kafirai, su suna jiran annabi ya bayyana su yi imani da shi. Amma lokacin da ya bayyana, suwa ya fi cancanta su kafirce mishi, waɗancan da ake cewa in ya zo za a kashe ku da shi, su ya kamata su kafirce mishi. Amma yana bayyana sai su suka yi imani da shi, su kuma masu jiran ya zo su yi imani, su kuma suka kafirce mishi. Shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, sai zama daga cikin manyan abubuwan da ya taimaka ma larabawan Madina akan imani da manzon Allah, shine yawan jin magana akan shi da suke yi a wurin Yahudawa, cewa zai bayyana da sifa kaza da sifa kaza. Wannan abin sai ya taimaka musu, manzon Allah yana bayyana, sai suka fahimci waɗannan sifofin da waɗannan alamomin da ake ta faɗa musu, sai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka bi shi. Su kuma waɗanda suka san alamomin, suka san sifofin, sai su kuma suka kafirce mishi, suka ƙi yin imani da shi. Abubuwan da suka sa su suka kafirce, suka ƙi yin imani da shi, suna da yawa. Daga cikin dalilan kafirce mishi shine zatansu, cewa annabin da za a aiko zai zo daga cikinsu ne, annabin zai zo daga cikinsu, domin haka suka saba. Dan adam idan ya saba da abu ko ba haƙƙin shi bane, idan aka canza wannan al'amarin sai ya shiga damuwa, sai ya shiga kuma ƙiyayya da wannan abin da yake ya kamata a ce ya yi imani da shi. Sun saba kullum in aka tashi annabi a cikin bani Isra'ila yake bayyana, tun daga annabi Musa har zuwa annabi Isa, ba wani annabi ba sai daga cikin bani Isra'ila. Haka ake aiko su ɗaya bayan ɗaya, wannan ya zo, wannan ya zo, wani ma a zamani ɗaya za a aiko annabawa daban-daban da yawa. An yi zamanin annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Isa, duk suna nan a zamani ɗaya. To haka Allah yake ta fifita su da annabta, sai zama sun sani cewa an zo ƙarshen annabta, saura annabin ƙarshe, mafi darajar annabawa, mafi ɗaukakar annabawa a wurin Allah, wanda za a aiko da mafificin littafi a bayan ƙasa. To yasa suka zauna suna ta jira. Wannan yana daga cikin dalilai ma wanda yasa da yawansu suka watsa a bayan ƙasa, neman irin sifar garin da zai bayyana a cikin attaura da aka yi bayani, irin sifar garin da zai yi hijira. Wannan yana daga cikin dalilan da ya kawo su Madina, da yawansu suka zo suka zauna, ƙabilu daban-daban daga cikinsu suka zo suka zauna a garin Madina, a ganinsu wannan wurin ya fi kama da inda aka sifanta na inda manzon ƙarshe zai yi hijira zuwa gare shi. Daga sun taru a wurin suna jiran a bayyanar da annabi daga cikinsu, sai gashi annabi ya bayyana, sai ya bayyana kuma a cikin mutanen da suke ganin a wurinsu babu ƙasƙantattun mutane kamar su, su ne larabawa a wannan lokacin. Ba su da wani abu wanda za a ce sun shahara da shi, ko wani abu da suke da ɗaukaka da shi dauloli daban-daban a duniya suna da ci gaba suna da abubuwa daban-daban akwai Romawa akwai Farisawa da sauran ƙabilun duniya daban-daban wanda sun kafa manya-manyan dauloli da mulki amma waɗannan ba abin da suke da shi suna zaune a cikin Sahara kawai sai dai su tashi daga nan su nan su yaƙe-yaƙe a tsakaninsu ba ilimi babu addini ba komai amma kuma Allah madaukakin sarki ya aiko annabin a cikin su da haka Allah ya nuna zaɓi ne kawai Allah yake yi na yadda ya ga dama Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ne yake zaɓan manzanni daga cikin mala'iku kuma ya zaɓi manzanni daga cikin mutane shi yasa lokacin da suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn adhim su kansu larabawan suke cewa me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba inda gaske ne akan wani babban mutum daga cikin manya-manyan mutane da suke cikin wayannan garuruwan namu a Makka a samu wani babba cikin mutanen Makka ko a Ta'if a samu wani babba cikin mutanen Ta'if a ce shi aka saukar ma sai a nemi wani mutum wanda ba shi da wani abu a cikinmu maraya ne ma a ce shi za a saukar mai wannan wahayin sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahamar Allah da za su ce sai wane da wane za a saukar ma Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya rayuwarsu ma da suke rayuwa a duniya mu ne muka raba musu kowa ga yadda zai rayu to ta annabta kuma za a ce sai wani ya faɗa ma Allah ga wanda ya cancanta ga wanda bai cancanta ba haka wannan damuwar da wannan hasadar sai ta sa suke jin cewa ba za su yi imani da shi ba shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi haka lokacin da abinda suka sani suke jiran bayyanar shi suke goranta makafirai da shi suna jiran su zo ya zo su ɗauki fansa akan mushrikai sai gashi ya zo sannan kuma su sai suka zama kafaru bihi su suka kafirce ma wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ari akan wannan sababin nan shine dalili da yake tabbatar da wannan sababin kenan hasada sai suke yi bana su ga abin da suke zato sai aka zo musu da sabanin abin da suke zato daga tunda aka saba to shi ke na yanzu kuma ya zama abin gaba kamar mutum ne an saba ana mai abu kullum a shekara goma ana yi mai yau a zo a ce kuma yau babu an daina sai ya koma yana jin haushin abin wanda kuma aka yi ma ya koma yana jin haushin shi kamar ɗaki ne kake da shi kana da ɗaki ka ɗauki wani ka saka shi ka sai ya zauna a cikin ɗakin ya zauna yana ta zama haka nan shekara da shekaru sai bayan shekara goma sai ka zo ka ce to ɗakin nan ina buƙatar shi zan yi amfani da shi me ya kamata ya yi na'am sai ya gode shekara goman nan da aka yi mai ihsani aka kyautata mishi to amma lokacin da aka zo aka ce ya fita kuma sai ya zama kuma shi ne abokin gaban wancan da ya fita balle kuma ya ga an ɗauko wani an sa a ɗakin to nan ma ya ƙara samun wani abokin gabar kenan ya za a yi a fitar da shi a sawa ne wataƙila ma shi ne ya je mai ƙulla-ƙulla aka cire shi aka sawa ne a ciki wannan sifa ce daga cikin sifofi na Yahudawa da aka an saba ana aiko musu da manzo a cikinsu shekara da shekaru maimakon yanzu an zo su ce sun gode su yi imani da wannan da Allah ya aiko sai suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah sannan shi wanda Allah ya zaɓan ya aiko kuma sai suka mai da shi abokin gaba abokin adawa suna ƙin shi suna ƙaryata shi balma suna ƙoƙarin cewa sai sun kashe shi saboda me? Kawai saboda Allah ya bashi abinda su ake ba, ai su ya kamata a ba. Su ya cancanta a ce an ba, su ya cancanta a kira. To ana samun irin wannan da yawa a cikin ɗabi'un mutane. Wani mukami ne kawai za a ba wani, shikenan ya shiga rikici da tashin hankali da adawa da wannan. Ya za a ce wane za a ba, ya za a ce duk muna nan a gari, a ce ba za a sa kowa ba sai wane. Naka zai ɗauki wannan ƙiyayyar da hassada, saboda wata falala ba ta zo kan shi ba ta zo kan wani. Naka mutum ya kiyaye faɗawa cikin irin waɗannan munanan ɗabi'un da munanan halaye. Duk abin da aka yi maka, to ka kalli ihsanin da ya gabata a baya, ka kalli alkhairan da aka yi maka a baya, ba wai yanzu ne za ka rinka kallo me aka yi ma ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa da yawa ka ga mutane suna ɓatawa da mutane da yawa. Sun yi rayuwa mai tsawo, an yi shekaru, yana yaron wane, yana ƙarƙashin wane, amma yau rana ɗaya ya zo ya ɓalle, ya zama abokin adawa. Me yasa? Wai saboda ai an zo yin kaza, an mai kaza, ko an ƙi mai kaza, an yi masu wane kaza. Su wa'annan duk alheran na baya da aka yi mai na shekaru ya manta da su. Yanzu wani abu ne aka yi yanzu wanda yake ganin yanzu tunda ba a yi mai yadda yake so ba, bari ya juya abin, bari ya yi butulci da wannan. To wannan duka shi ne rashin wafa'i, rashin alkawari da rashin wafa'i na rayuwar ɗan adam. Dole ne mutum ya zama yana da halacci. Dole ka zama mai halacci a rayuwa. Kuskure ɗaya biyu baya rusa alkhairai ɗari a rayuwar mutum. Daga mutum ya rinka kallon halacci, ko da an yi kuskure akan abin da ya shafi al'amarin shi da kuma al'amarin rayuwar shi. To wannan shi ne ake ce ma alwafa, sifa ta halacci a cikin ɗan adam, wanda in mutum ya cire ta, to zai sa rigar sifa ta butulci, irin wadda Yahudawa suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala. Maimakon Allah ya musu karamci, su girmama Allah, su gode ma Allah, su karɓi wannan da Allah ya mafalala hannu biyu-biyu, saboda nuna godiya a kan su ma abin da Allah ya musu a baya, sai suka juye suka canza abin. Shi ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, sai suka kafirce mishi. Wannan ayar tana nuni a kan cewa kafircinsu da gangan suka yi, da sani ba da jahilci ba. Mutum yana iya yin abu da kuskure, yana iya yin abu da mantuwa, yana iya yin abu da jahilci da rashin sani, yana iya yin abu kuma yana sane da gangan. To shi ne abin da Allah yake nuna mana a nan. Falamma ja'ahum ma arafu, abin da sun sani ne, suna sane, amma duk da haka kafaru bihi, sai suka kafirce mishi. Wannan ya nuna kafircin Yahudawa kafirci ne an ilmi, ba kufrul jahli bane, ba kafirci bane na jahilci, ba kafirci bane na kuskure, ba kafirci bane na rashin fahimta. Kafirci ne na tsantsar fahimta da sani, irin kafircin da Iblis ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kafircinsu iri ɗaya ne da na shaitan, shine kufrul iba wal istikbar, kafirci na ƙi da kuma girman kai. To irin shi ne shaitan ya yi, to wannan shi ma irin shi ne suka yi. Illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafiri, su ma a nan Allah ya ce kafirci ne suka yi na sani da ilimi, da aka sun yi ma Allah girman kai ne, suna ganin sun fi ƙarfinsu bi wannan balarabe ne, sun fi ƙarfinsu zama a ƙarƙashin wanda ba Yahude ba. Har ila yau kuma akwai wani abu banda wannan wanda ya sa suka kafirce ɗin, shine kasantuwar abin da suke kai na fasadi da cin dukiyar mutane da zalunci da ɓanna. Sun tara dukiya mai yawa ta wannan hanya, domin sun zama masu kuɗi, ta waɗannan hanyoyin na ci da addini da zaluntar mabiya da yi musu dabara a karɓi kuɗinsu wannan ya mai da su sun zama masu kuɗi a cikin mutane yanzu idan suka yi imani da wani annabi da ya zo abinda suke fashewa da shi shine wancan canje-canjen da suka yi a cikin littafin Allah yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila to idan suka yi imani da wannan annabin za a gyara wancan kurakuran da yake can da suka dora ko ba za a gyara ba za a gyara hanyar kuma samun su za ta toshe abinda kuma suka samu ta hanyar banna dole su rabu da shi to wannan shi ma yana daga cikin sabubban da zai sa ba za su yi imani da shi ba duk da suna ganin shi karara shine din Allah ya ce ai imani da shi to amma ba za su sun fifita wannan dukiyar da suke da ita a gabansu fiye da su yi imani da wannan annabin da Allah ya ce su yi imani da shi haka duka wannan yana cikin dalilan da falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi saboda wannan dalilan saboda kabilanci da girman kai ko kuma saboda fifita abinda suke samu na dukiya da jin dadin duniya akan abinda ya shafi imani da Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan hujjar wannan ayar hujja sai Allah yake kafa ma Yahudawa akan kin yin imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujja ta farko a ciki shine kaman ana ce musu ne kun yi ikrari da cewa annabi ne shi kafin ya zo sun yi ikrari da annabtar shi kafin zuwan shi wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru daka da kun yadda annabi ne kun yi imani da cewa annabi ne kafin ya bayyana yanzu kuma to ya wajaba akan ku kenan ku yi imani da shi ku tabbatar da shi bayan bayyana shi yaushe ku tantanta ai imani da shi kafin bayyana shi ko bayan bayyana shi na'am
bayan bayyana
shi to ta yaya kafin bayyana wanda ba shi ne ya fi cancanta ba kuka yi imani da shi kuka yadda da shi har kuke jiran zuwan shi sai kuma bayan bayyana kuma sai ku kafirce mishi idan kun yi imani da shi kafin ya bayyana yana a matsayin me kenan a matsayin gaibu to ta ya wajaba ku yi imani da shi yanzu da ya zama zahiri shi ne ya fi cancanta da haka hankali mai kyau yana tabbatar da cewa imani da shi yanzu ya fi imani da shi da kuka yi a da tunda kuka yi a da to yanzu ne ya kamata ku aje komai ku yi imani da shi shi ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafiri da haka ga shi da sun yadda kuma suna faɗa musu sifofin shi har suna bincike a cikinsu ko ya bayyana ko bai bayyana ba amma kuma yanzu sun zo sun kafirce lokacin da ya bayyana din wannan yana nuna tufka da warwara irin da Yahudawa kenan kamar yadda a baya aka yi magana akan tufka da warwara nasu suna cewa Allah ya hana mu mu kashe ƴan uwanmu ya hana mu mu kore su daga cikin gidajensu ya kuma umarce mu da mu rinka fanso su in an kama su amma sai suka ƙi bin wancan suka zo suna aiki da wannan duka wannan nau'i ne na tufka da warwara da suke yi to haka su ma a nan an umarce su su yi imani da shi kuma sun yadda da shi da sifofin shi sun yi imani kafin ya bayyana lokacin da bai bayyana kuma sai suka ƙi imani da shi suka kafirce wannan duka alama ce ta tufka da warwara haka daga cikin dalili a cikin ayar wanda yake ƙara kafa hujja ga su bani Isra'il shine faɗa musu da aka yi cewa musaddiqun lima ma'ahu abinda manzon Allah ya zo da shi yana gaskata abinda su ma suke da shi na littafi idan ya zamanto ya zo da wani abu kuma abin da ya zo da shi ya yi kama da at-taura da injila kuma bai taɓa yin neman ilimi a wurin wani ba bai ma iya karatu da rubutu ba ballantana a ce a wani wuri ya karanto amma ya zo da abin da ya yi kama da abin da yake na wahayin Allah to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi annabi ne duk da tsawon tazaran lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi da aka koyarda kenan wannan tabbas annabi ne kamar yadda annabi Musa yake annabi cewa dukansu gaskiya ne kenan da wanda aka gaskata da abin da ya gaskata shi din kenan ya nuna dukansu gaskiya ne daga wurin Allah suke ya za a yi ku yi imani da na farko kenan sannan kuma na biyu ku ƙaryata shi bayan duka musaddiqul lima ma'ahum ne idan kuka gaskata ɗaya kuka ƙaryata ɗaya nan ma an sake samun tifka da warwara daga cikin ayyukanku domin ɗin abubuwa suka zo iri ɗaya a hankali mai kyau lafiyayye duka karɓansa ake yi ko kuma duka a watsar da su idan ba su karɓi ba a hankali to dukansu biyun ba za su karɓi ba idan kuma ɗaya ya karɓu to dole ɗayan ma ya karɓu saboda me saboda Allah ya sifanta shi da cewa musaddiqul lima ma'ahu gaskata abin da yake cikin wancan yake yi baya ƙaryatawa to dole tunda kuka yadda da wancan gaskiya ne to wannan ma dole ku yadda da cewa shi ma gaskiya ne sai Allah ya ce fala'natullahi 'alal kafirin la'antar Allah tsinuwar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai me yasa aka kawo wannan saboda tabbatar da kafircinsu fuska ta farko sun yi imani da cewa manzon Allah ne kafin a aiko shi kafin ya zo cewa wa kanu min qablu yastafihuna 'ala allazina kafaru dalili ne da cewa sun yi ikrari da annabtar shi sannan kuma daga baya da ya zo sai suka ƙaryata shi yin haka menene yin haka tsantsar kafirci ne wa kanu min qablu yastafihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da aka sun cancanta a ce fala'anatullahi 'alal kafiri Allah ya tsine makafirai la'antar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai sun cancanci wannan tsinuwar akan wannan kafircin abinda kuka yi imani da shi a da da ya zo kuma sai lokacin da ya fi cancanta ku yi imanin sai kuka kafirce shi yasa aka ce musu fala'anatullahi 'alal kafiri ko kuma ya zama sun ce annabi ne zai bayyana a ƙarshen zamani ga irin sifofin shi ga yadda yake alhali kuma ƙarya suke yi ba annabi ba ne ma'ana sun gaskata wa kenan sun gaskata wanda ba annabi ba ɗayan biyu ne ai da sun yadda annabi ne sun yi imani sun kuma faɗi sifofin shi da yadda yake da ya zo sai suka kafirce mishi sun zama kafirai ko ba su zama kafirai ba sun zama kafirai ko kuma su ce a'a abinda muka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ƙarya ne yanzu sun tabbatar da annabta a kan wanda ba annabi ba ne kenan ko ka ce ma wanda ba annabi ba annabi menene shi kafirci ne da haka kowanne a ciki duk yadda suka zagaya fala'anatullahi 'alal kafirin wannan kafircin sai ya tabbata a kansu ko su yi inkarin abinda suka tabbatar a farko ya zama kenan ƙarya suke yi ba annabi ba ne suka ce annabi ne wanda ko duk shi aka ce mai annabi ne alhalin ba annabi ba to duk wanda ya ce mai annabi ya zama kafiri ko kuma ya zama a'a gaskiya ne abinda suka faɗa annabi ne amma dai sun kafirce mishi wanda kuma duk ya kafirce ma annabi ya zama kafiri da haka anan Allah ya kulle su ne a cikin lungu guda ɗaya wanda ba za su iya fita ba za su taɓa fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ya zama da gaske annabi ne suka kafirce mishi to sun zama kafirai ko ya zama kuma a'a dama ƙarya ne ba annabi bane suka ce annabi ne to nan ma sun zama kafirai da haka dole ɗayan biyu ne shi yasa da Allah ya ce fala anatullahi alal kafiri la antara Allah ta tabbata akan kafirai to ba su taba fita daga cikin wannan tsinuwar ba shine ma'anar fala anatullahi alal kafir aka rufe da shi saboda a tabbatar da wancan abubuwan muqaddimat din da aka yi a baya a cikin ayar tana lizimta kafircin su tana lizimta musu kafirci ko inde ta lizimta musu kafirci to sai ba a ce Allah ya tsine ma bani Isra'ila ba sai aka ce la antara Allah ta tabbata akan kafirai sai su koma su duba kenan a cikin wayannan sifofin ta ya za su iya fita daga cikin kafirci kenan daidai yake da a ce la antara Allah ta tabbata akan ku ko da kuka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda duk sifofin ku da abubuwan da kuka yi na tasarrufat a cikin wannan ayar ba zai taba fitar da ku daga kafirci ba abu ɗaya ne kawai zai fitar da su shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama sun tabbatar da annabi ne kuma sun zo sun yi imani da shi a matsayin shi na annabi bayan ya bayyana to wannan shine zai fitar da su daga fala'anatullahi alal kafiri amma ba haka ba suna nan a cikin la'antar Allah da tsinuwar Allah har izuwa tashin alkiyama da haka wannan a takaice shine kadan daga cikin abinda wannan ayoyin suka kunsa wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.